Daga birnin Washington DC, murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31 da 41 da kuma 60. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na BY Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da far'a da nomad da dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu raro assalamu alaikum, yanzu Mariya Sarfil Hashim Gumelle daga birnin Washington DC tare da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Kamar yadda aka saba a kowane daren Asabar, Jummai Ali za ta gabatar da shirin tsintsiya madaurinki daya, daga bisani kuma Ibrahim Almasi Garba ya kama na shirin jawabai daga dattawa. Sai kuma labaran wasanni daga Najeriya. Amma kafin mu kai ga shirye-shiryen namu, sai mun fara da shan cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da yammacin yau. Ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Gobe Lahadi, shugaban Amurka Donald Trump zai tashi zuwa Helsinki domin ganawa da takwaran aikinsa na kasar Rasha Vladimir Putin, bayan ya kashe gwiwar abokan kawancen Amurka da suka hada da Burtaniya a taron kungiyar tsaro ta NATO da aka gudana a Brussels. Trump ya zargi kasashen Turai da fandarewa, ya kuma bayyana cewa mai yiwuwa Amurka ta janye daga kungiyar tsaron ta NATO idan ba su ƙara yawan kudaden da suke kashewa akan harkokin tsaro ba cikin gaggawa. Waɗansu jami'an kasashen Turai sun ce yanzu nahiyar na buƙatar sake lale game da ayyukan tsaronsu ba tare da kungiyar tsaro ta NATO ba. Jami'an kasashen Turai sun ce suna fama da yunkurinsu na mu'amala da Trump, sun kuma bayyana fargaban ƙara tadijijiyar wuya shekara mai zuwa idan, kamar yadda ake kyautata zaton za ta faru, ba dukan kasashen Turai da ke cikin kungiyar suka ƙara kuɗin da ake kashewa akan ayyukan tsaro a ƙarshen shekara ta 2018 ba, da aƙalla kashi 2% na ƙarfin tattalin arzikinsu. A halin da ake ciki kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana jiya Juma'a cewa zai tambayi takwaransa na ƙasar Rasha kai tsaye game da batun katse London a zaben shekara ta 2016 da ake zargin Rasha da aikatawa, wanda ya sa gwamnatin tarayya Amurka gudanar da bincike da Trump ya ce bita da kulli ne. Trump ya ce bai yi tsammani za a samu wata matsala ba lokacin da zai tunkari Putin da batun, ya kuma yi harsashen cewa Putin zai musanta zargin. Yan kwanaki kafin wannan ganawar, kwamitin bincike da Robert Mueller ke jagoranta ya tuhumi waɗansu 'yan ƙasar Rasha guda 12 da laifin yi wa na'urar kwamfuta ta jam'iyyar Democrat kutse. Aƙalla mutane 6 aka kashe da suka hada da maharan a waɗansu tagwayen hare-hare da aka kai yau Asabar kusa da fadar shugaban ƙasar Somalia da ke Mogadishu, bisa ga cewar shaidu. Shaidu sun ce wata mota da ke dankare da nakiya ta zo a guje ta tarwatse a wajen binciken ababen hawa kusa da wurin da ake shakatawa da ake kira Peace Garden. Daga nan aka yi musayar wuta tsakanin 'yan bindigar da jami'an tsaro. Rahotannin farko na nuni da cewa mutane 6 da suka hada da sojan gwamnati da kuma mahara 5 aka kashe a wannan hari. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Eritrea ya isa Habasha a wani mataki na kawo ƙarshen jan daga da aka yi da sojoji na tsawon shekaru 20 tsakanin ƙasashen. Isaac Afwerki zai yi kwana 3 a ƙasar Habasha, inda zai bude ofishin jakadancin ƙasar Eritrea a Addis Ababa ranar Litinin, ya kuma ziyarci waɗansu masana'antu. Makon jiya, Prime Minister ƙasar Habasha Abiy Ahmed ya kai irin wannan ziyara a babban birnin ƙasar Eritrea, inda shugabannin biyu suka sa hannu a yarjejeniyar bude ofishin jakadancin da bunƙasa tashoshin sufurin jiragen ruwa da kuma sake ci gaba da zirga-zirgar jiragen sama. An kuma sake buɗe hanyar sadarwar wayar tarho tsakanin ƙasashen cikin wannan makon karon farko cikin shekaru 20. Daga ƙarshe, sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce cikin mutunci ya sake jaddada matsayin Amurka kan tsaron kan iyaka a duk ganawarsa da shugabannin kasar Mexico yayin ziyarar da suka kai birnin Mexico inda suka gana da shugaban kasar mai ci da kuma shugaba mai jiran gado. Jaman kasar Mexico sun buƙaci takwarorin su na Amurka su sada iyayen bakin haure da ƴaƴansu da aka raba lokacin da suke ƙetare kan iyaka ta barauniyar hanya. Pompeo ya bayyana bayan tattaunawar cewa Amurka ta kuduri aniyar ganin an sami ci gaba da zai tabbatar da tsaro a bangarorin kan iyakokin kasashen biyu. Daya daga cikin alƙawarin yakin neman zaɓe da shugaban Amurka Donald Trump yayi shine gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico domin daƙile kurarar bakin haure.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla to masu rawu yanzu mu koma gefin baiwa jummai alfili don ta gabatar mana da shirinmu na gaba.
Dan tsiya
madaurin ki daya.
Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da shirin. Shirin da ke kokarin fadakar da jama'a muhimmancin zaman lafiya da aka ce yafi zama dan sarki. Kamar yadda ne alƙawari a makon jiya, yau zamu ci gaba da jin ra'ayin mazauna yankin Lagos akan yadda su kuma suke ganin za a samu zaman lafiya. Kamar yadda wakilin sashen Hausa a Lagos din Baban Gida Jibrin ya samu mana.
Assalamu alaikum. Sunana Ismail Abdul Yakin. Ina gani yanda za a samu zaman lafiya a Najeriya shine shi shugaban kasa ya tabbatar da cewa kowane bangare an yi adalci da wato samo ma musamman matasa wanda su ne kashin bayan wayannan gwamnati tun da matasa su suke voting wato su suke jefa ƙuri'a kuma akasarin matsalan da ake samu su ne matasa su ne musabbabin wannan rikici-rikicin da ake samu a bangaren Najeriya tunda su ne masu jini a jiki kuma duk abin da yake kawo wannan abin shine rashin adalci rashin aikin yi in aka tabbatar da cewa su matasa suna da aikin yi ba wanda zai doka makami a cikin su yace zai yi rikici ko kashe-kashe ko an kira mutum ba zai je ba so musamman abin da zai iya kawo zaman lafiya a kasar Najeriya namu shine a tabbatar da adalci kuma matasa a tabbatar da cewa suna da abin yi saboda rashin abin yi shi zai iya kawo tashin hankali da kashe-kashe rairayi irin wayannan abubuwan haka ra'ayina kenan assalamu alaikum
sunana Umar Tanja na Hadeja
kasa ruwa ta gyaru ba abin da zai hana kasa ta gyaru amma dole sai da mutanen gwamnati da malamai da ƴan kasuwa da kowa ya yarda cewa a yadda a gyara kasa saboda maganar dole ne dama addu'a daman ta riga ta zama dole saboda an samu matsalar da aka samu shine an samu rashin gaskiya daga gwamnati daga su kansu mutanen da ake mulka da ita kanta gwamnatin kowa yana yaudara kowa saboda haka ya zama dole a hada kai tukunna a yi addu'o'i a hada kan kowa manyan kasa gaba ɗaya a hada kowa a hada malaman addini na kowane fanni a hadu a yi magana da su a tsayar magana akan ta yanda za a yi su yadda su hada kai ai maganin wannan wato rashin zaman lafiya na kasa
sunana Umar Lawal Atana tambayar da kake yi min da cewa menene ke tabbatar da zaman lafiya ko yake kawo zaman lafiya to yin adalci shi ke kawo zaman lafiya yayin da wani abu ya kamata a ajiye shi inda ya kamata a ajiye shi kuma a lokacin da ya kamata a ajiye shi to insha Allah idan aka tabbatar da haka to insha Allah za a samu zaman lafiya wato abin da ya kamata wannan na wane ne wannan na wancan ne wannan na wayannan ne kowanne aka bashi hakkinsa to insha Allah shine zai kawo zaman lafiya kuma zaman lafiya mai daurewa ma insha Allah abin da zan iya fassara wannan abin da yake kawo zaman lafiya kenan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
sunana Abubakar Isa yanda za a yi a samu zaman lafiya a Najeriya gaskiya na farko sai a rika kyautatawa matasa saboda matasa ba ta yiwuwa su ta zama ba aikin yi ko da yaushe ba su da aikin yi za su je su ta sace-sace suna shaye-shaye da sauransu to amma in ana kyautata musu ba za su yi wannan ba ba za su yi wannan sace-sace da shaye-shaye da sauransu ba idan an kyautata musu kenan idan kuma aka same su aka ba su aikin yi wannan ma na ɗaya daga cikin zaman lafiya na ɗaya gwamnati ba sai ta dauki aiki ta ba matashi ba an ce dole yana aikin gwamnati ko wani abin nan already in tayi kamfaninnuka da sauransu kaga wannan ma dole za a doki matasa a ba su aikin yi kenan da sauransu ba dole sai gwamnati ta doki an doke ka cikin aikin gwamnati an sanya ka ba sannan zaka abinga saboda ai gashi nan ma tun yanzu da aka ce zabe sauran wata uku sannan a fara banga siyasa da sauransu kenan kaga tun yanzu abin ya dan yi lafa haka da sauransu to amma kaman ita gwamnati ya kamata ta ƙara jajircewa wajen gina mutane kamfaninnuka da sauransu inda matasan za su ƙara samun aikin yi su watsar da maganar siyasar nan
sunana Aliyu dan Marabu musamman zaman lahiya kamar da wancan abokan nima Lucas goyon ba a yi kamfanoni haka kamar arewa kenan ya kamata a babban ga siyasa saboda ka a yi kamfanoni za a samu aikin yi kuma aka samu aikin ka gaba maganar bangar siyasa saboda bangar siyasa ne take kawo ana shaye-shaye da sauransu zaka kuma na askin banza kamar da sauransu rishin aikin yi dike ga haka amma akai kamfanoni manyan manare suka kamfanin da za a samu saukin wannan bangar siyasa abu ne ke ba da shawara kenan
to kamar fadace nan da ake yi a zazukan Najeriya sassa daban-daban fa
to wannan rishin aikin yi ke kawo wannan abin saboda haka kuma wannan da ake cewa kaman filani wajen tashi-tashi hankala ba filani bane ba irin yaren da babu akwai filani akwai yare saboda mu muna gab da kusa da wurin dajin muna ganin su duk ba irin yaren da babu saboda haka ya kamata a ce maka duk a samu irin wannan kan aka samu wannan kamfanonin arewa kaman arewa to za a ba wannan fadace
sunana Husaini Salis gaskiya shawara ta abu na farko dai ya zama shugabanni sun yi adalci saboda da dama mutane suna yi wasu abubuwa na rashin dacewa bisa rashin adalcin shugabanni saboda wani yana da tunani yana da ilimi yayi karatu yayi komi amma aiki ya gagare yana nan zaune so suke wasu su rika amfani da shi a matsayin dan banga siyasa wani kuma bai yi karatun ba ko bai da halin karatun saboda tsadar rayuwa da kanshi karatun ba kyauta ake yin shi ba shi yasa nake ganin rashin adalci shine ya kawo rashin zaman lahiya da rashin tsaro a Najeriya amma in za a sa adalci cikin abun to insha Allah dukan wasu abubuwa za su baro kuma za a daina sun Allah yadda
kana ga irin fadace-fadacen da ake a sassa daban-daban na Najeriya musamman matasa duk wannan zai kawo ƙarshe da aka yi adalcin
kware mako musamman aka diba waɗanda suka yi karatu cikin su a ba su aikin yi waɗanda ba su yi karatu ba a sa su akan hanyar da za su yi karatu ko kuma sana'o na hannu a koyar da su su ci gaba da yin sana'o dan yafi a ce an kyale su a hakan
sunana Malam Muntari Idris hakikanin gaskiya samu zaman lahiya cikin kasa shine babban abin da ya kamata mutane su ba da gaba kan shi musamman ga gwamnati sai an ga cewa rashin zaman lahiya a cikin kasan nan wasu abubuwa ne wanda suka danganci abubuwa zuwa uku na daya rashin abin yi ga matasa ko da yaushe su zaune suke haka nan ba aikin yi sai fadace-fadace wannan jira ma yake a taba shi ya taso abu na biyu rashin sana'a ga matasa sana'a kuma sai da jari ake yinta to wasu kuma rashin jarin ko wannan shaye-shaye dai da ake ta fama da su yanzu din rashin abin yin ne wani ma abin da zai ci a rana sai ya gagare amma in ya sha wannan abin zai doki hankalin shi ma ba zai nemi abincin da zai ci ba to sai an ga cewa gwamnati ya kamata ta sa ido kan wannan irin matsaloli da ake fuskanta a cikin kasar nan gwamnati ta daure in ma ma'aikata za ta doka waɗanda za su rika kula da wannan rashin zaman lahiyar da ake so kare mutane kan irin tashe-tashen hankulan da ake ayyano a kansu to ya kamata ta tashi tsaye kan ta san hanyoyin da za ta yi ta magance wannan matsala musamman akwai matasa da dama waɗanda sun yi karatu ga su nan zaune ba sana'a ba aikin yi masu dan kokari ne zaka samu ma suna dan bin wasu hanyoyin da za su tsire da mutuncin su waɗanda suka san kansu wasu kuma ta dalilin rashin abin yin da ba su da shi sai su koma cikin yan bangar siyasa su ne yau a tura su wajen wancan gobe a tura su wajen wancan haka dai abubuwan da yake ta tahiya dai sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai
ku yarda da yan uwa banda ku shi ko zagin wani wasifa babu kyau tun da an yi a baya ko kun gani ku daina bakin cikin juna Allah ke magani
halau yau lafiya
lalle
tar Allah muke Allah kuwa shine
masu raro sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen Hausa Babangida Jabarar Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake cewa a tana fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba Allah ya sa mu gane a huta lafiya
gai da Jummai. To shirin tsiya madaurin ki dai kenan aka saurara sai a biyo mu waku mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu ga Ibrahim ka almasi garba da shirin jawabai daga dattawa.
Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa. Kamar kullum ga gogan naku yali kaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa
zaben jihar Ikiti ya jawo bace rai inda sakataren PDP Sanata Tsauri yace cin zarafin gwamna Fayoshe barazana ne ga demokradiya
gwamna mai ci ɗan sanda sun kai ga jikin shi sun duke shi anya zaben nan da ake so a 2019 zai yiwu da irin wannan tsarin
ɗan sanda sun ce san ba su taba lafiyar Fayoshe ba yayin da jami'u 39 na adawa suka kuduri ka da APC a 2019 mataimakin shugaban APC na Arewa maso gabas Mustafa Salihu yace kurari ne kawai
mutane ne waɗanda ta kare musu suna neman mafita ne don haka ko takobi ga mika mu za su kama
Dr. Umar Ardo da kimara wa dakar jami'un baya ya ce watsi da su yasa za su kalubalanci Buhari a zaben 2019
ya kawo mu ma mu yi mu bada koi gudu ma mu abiya mu yaki ta ya za mu bi shi ai babu bin shi billahi lazzi
shugaba Buhari ya kaddamar da kashin farko na sufurin jirgin kasa na Abuja da duk aikin zai lashe dala biliyan 1 da miliyan 300 Allah ya yi wa tsohon dan siyasa Alhaji Salih Hassan rasuwa yana mai shekaru 83 Nasiru Adamaili kamerar Amurka daga Abuja Najeriya
To yanzu zamu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su saki yi ma ƴan arewacin Najeriya jawabai yau su ne tsohon gwamnan jihar Kaduna Kanar Dangiwo Umar Murabus da shugaban kungiyar yankin tsakiyar Najeriya Mr. Mike Amani ga Kanar Dangiwo Umar Murabus.
To ina sallama ga jama'a arewa baki daya. Ina kuma kira ga jama'a arewa mu farka biyo a ce drum suna fada da Fulani ko Fulani na fada da Kibi ko Kibi na fada da Jiko Allah ya albarkace mu da jama'a da ƙasa da dabbobi wanda ya kamata a ce inda za mu kwantar da hankalin mu wannan agenda Allah ya ba mu ya ishe mu mu haɓaka tattalin arziki ba kasa Arewa kawai ba din Najeriya gaba ɗaya da ma West Africa yo amma saboda tashi hankalin da ake yau mun zama abin tausayi a duniya ban ga abin da zai kawo a ce dan kibi daga Fulani da ke wasa da aka sani da na zama lafiya yo a ce tsakanin kibi da Fulani ba a zama lafiya har ma a ce wai yo ba Fulani ba dai ne kiyo kasa kibi ko kuma ba Fulani ne yana saka shanunsa cikin gonar kibi ana tashi hankali ana kashe juna ina gani ya kamata mu tsaya mu tunani yadda muka taso da kristiya da musulmi a arewa a guje ne uwa ɗaya uba ɗaya muke amma yanzu an zo an samu rarrabon kawuna a ce yau Kaduna kristiya na zaune sashe ɗaya musulmi na zaune sashe ɗaya ne kawo wannan da mun cuce ina zaman lafiya ana biyan mu mutanen kudu suna alfahari da ajiya suke da lafiya amma yanzu a duniya ga tafarkari saboda haka ina kira ga mutanen arewa shugabanni da masu biya mu zauna mu yi tunani da ya faru mu gyara sannan kuma sace yara don Allah don Annabi ku ji tausayi mu muna ƙara kira ga jama'a mu a yi kokari a zauna lafiya zama lafiya shi dai kawo haɓakar tattalin arzikin mu amma matsawan aka ci gaba da irin wannan tashin hankula da ba ku yi da za a yi ƙasar mu ta ci gaba da wannan maganar cewa a zauna lafiya tsakanin addinan nan guda biyu da kuma ƙabilunmu nake muku sallama ina mu duk jama'ar mu na Najeriya gaba ɗaya fatan alheri a daina nuna bambanci Allah ya zauna da mu lafiya
shi ma Mr. Mark Amani ya ce
mai magana Mr. Mark Amani president na Middle Belt Progressive Forum to gabana kananan kabilun arewacin Najeriya jama'a assalamu alaikum a gaskiyar magana wani lokaci za mu faɗi magana za a ji amma ba za a yi amfani da shi ba saboda wadansu dalilai kanto amma gaskiyar magana duk irin matsalolin da muke fama da shi a Najeriya musamman kuma arewacin Najeriya a gaskiyar magana ban ma biya kanmu gaskiya
idan har ba za mu fito mu nemi mafita yadda kasan nan za ta zauna lafiya musamman arewacin Najeriya wallahi mun bata amma ni a kullum abin da nake cewa gaskiya idan in ka zauna ka duba da kyau yanzu menene ya san dai shugabanci abin ma shi saboda shugabanci yake karkashin mutanen mu sannan kuma zamani ne irin na siyasa kuma an ce majority carry the vote idan muka karkashin mutanen mu na arewacin Najeriya aka zo ga daidai ba maimakon mutanen da ake san an riga an sani cewa muna da mutane har ma sun rike kowa ya kasance mun riga mun karkashe su ni ne ke tabbatar ma siyasa ma ba huyuwa zai ba mun kirkiro wa kanmu ga ba gaskiyar magana abinda nake cewa don Allah ina roƙon a sarakunan da ne magana sakataren kan na kasa chairman na kan bangar arewacin Najeriya da shi mai tangale chairman na sarakunan PPP arewacin Najeriya sannan sarkin mu ne a zauna mu je mu zauna mu ne mafita magana yana wannan gurin a dunkule saboda haka mu san matakin da zamu dauka idan muka dawo gaba da abin da ke faruwa ta bangaren kulale da manoma akwai mutanen da ba su ma me ake nufi ko su fulanin ma da wadan su manoman da ake interview da su wadan su abin da suke ci ba su ma san yadda ake nufi ba ana magana ko ladin fulani yake to magana ta nufi ba Afrika ba da ne shekarun ba da kanto da mu ce yaran fulani sun taso daga Kano hanya suke bi sak yau ba wai lokacin da muka sani a da ba hakan ma gaba ɗaya ba ta kare ba wanda yake da wurin da zai ce gashi ya bada daga sarakun sai gwamnoni sai sanatoci ga su nan dai su suka sakin da wadannan wuraren a matsayin nasu mu biya kan mu gaskiya kuma idan za mu iya tunawa akwai tun lokacin da yayin siyasar Najeriya suka yi tattirayi da jikin da fulla su yi daga Najeriya har da Afirka dawo Najeriya za ku shuka musu ciyayi za ku yi wani ne
Jalla Allahi wahidu
Kamfana ka kama mana
Amarin guda sun madu
Kai kuka kai wake mana
Yalla Rabbana majiri ya ilahu na ahadin Kama mana ya ilahu alma
Haka dai To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
A gaida Ibrahim. To jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Kasar Belgium ce ta zo ta uku a gasar ƙwallon ƙafar cin kofin duniya ta bana a ƙasar Rasha
bayan da yau ta doke Ingila da ci biyu da nema a wasan fitar da na uku na gasar. Thomas Menia shine ya soma zura wa Belgium din kwallo tun a minti na hudu na wasan, kafin daga bisani ana saura mintuna 8 a garkare wasan kuma Eden Hazard ya zura kwallo ta biyu. Wannan ne mataki mafi girma da kasar ta Belgium ta taba kaiwa a tarihin gasar cin kofin duniya. A gobe Lahadi za a fafata wasan karshe ta gasar tsakanin kasashen Faransa da Croatia, wacce ta kasance kasa mafi karancin yawan jama'a da ta taba kaiwa wasan karshe ta cin kofin duniya. Hukumar kwallon duniya wato FIFA ta ce ita bata san wani shugaba na hukumar kwallon Najeriya ba idan ba Amadou Pinnick ba. Shugaban FIFA din Gianni Infantino ya ce su kan Amadou Pinnick ne har yanzu suka sani a matsayin shugaban hukumar a Najeriya, kuma kasar za ta iya fuskantar matakin dakatarwa muddin aka cire shi ta hanyar hukuncin wata kotun kasar. An zabe Pinnick ne a matsayin shugaban hukumar shekaru hudu da suka gabata a warre, bayan soke wani zaben da aka yi wanda ya ayyana Chris Giwa a matsayin zababben shugaban hukumar. Tun a wannan lokacin ne Giwa ya garzaya kotu, inda yan kwanakin nan kotun kolin kasar ta yanke hukuncin da ya hambarar da Phoenix, yayin da shi kuma Giwa tuni da ya karbe mulki a shalkatar hukumar. Kungiyar kwallon kafar Chelsea ta Ingila ta bayyana tsohon kocin Napoli Maurizio Sarri a zaman sabon mai horar da ƴan wasanta, bayan da ta raba gari da kocin ta Antonio Conte. Sarri dan shekaru 59 da haihuwa ya rataba hannu a kwantaragin shekaru 3 a kungiyar ta Chelsea. Haka ma Chelsea din ta kammala daukan dan wasan kungiyar ta Napoli Jorginho, bayan da Manchester City ta janye daga matsayar da suka yi na sayan dan wasan akan kudi fam miliyan 50. A fagen wasan tennis kuma ƴar kasar Jamus Angelique Kerber ta sami lashe babbar gasar tennis ta Wimbledon Open karon farko a tarihi, bayan da ta yi galaba akan ƴar kasar Amurka Serena Williams, wacce ta taba lashe gasar har sau 7 a wasan karshe ta gasar ta bana. A bangaren maza kuma Novak Djokovic ya sami kaiwa wasan karshe ta gasar ta Wimbledon, bayan da ya doke Rafael Nadal a wasan kusa da ta karshe da suka kammala a yau, bayan da aka dage buga ta ajiya. Wannan ne karawa ta 52 da gurzayen biyu suka yi, adadin da ya fi kowace karawa tsakanin mutane biyu a tarihin gasar. Djokovic zai buga wasan na karshe ne da Kevin Anderson a gobe Lahadi. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
A gai da Murtala. Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe, labarai a takaice.
Gobe Lahadi shugaban Amurka Donald Trump zai tashi zuwa Helsinki domin ganawa da takwaran aikinsa na kasar Rasha Vladimir Putin, bayan ya kashe gwiwar abokan kawancen Amurka da suka hada da Burtaniya a taron kungiyar tsaro ta NATO da aka gudana a Brussels. Trump ya zargi kasashen Turai da fandarewa, ya kuma bayyana cewa mai yiwuwa Amurka ta janye daga kungiyar tsaron ta NATO idan ba su kara yawan kudaden da suke kashewa akan harkokin tsaro ba. Akalla mutane shida aka kashe da suka hada da maharan a waɗansu tagwayen hare-hare da aka kai yau Asabar kusa da fadar shugaban kasar Somalia dake Mogadishu, bisa ga cewar shaidu. Shaidu sun ce wata mota dake dankare da nakiya ta zo a guje ta tarwatse a wajen binciken ababen hawa kusa da wurin da ake shakatawa da ake kira Peace Garden. Daga nan akai musayar wuta tsakanin ƴan bindigar da jami'an tsaro. Shugaban kasar Eritrea ya isa Habasha a wani mataki na kawo ƙarshen jan daga da aka yi da sojoji na tsawon shekaru 20 tsakanin kasashen. Isaac Afwerki zai yi kwana uku a kasar Habasha, inda zai bude ofishin jakadancin kasar Eritrea a Addis Ababa ranar Litinin, ya kuma ziyarci waɗansu masana'antu. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce cikin mutunci ya sake jaddada matsayin Amurka kan tsaron kan iyaka a duk ganawarsa da shugabannin kasar Mexico, yayin ziyarar da suka kai birnin Mexico inda suka gana da shugaban kasar mai ci da kuma shugaba mai jiran gado.
Masu sauraronmu, da wannan muka karshen shirin namu na yau baki daya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Gira Salihu Abdu da ta yi gabatar da shirin, da kuma Salaman Abu wanda ya hada shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfila Hashim kuma nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.